أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا تتبتغ ألا ميقر ما دبوايا دي قدر تامن حقوا أولنا ساهية لحدي أيومنا أشرين قوتنا شدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرة دبو ديا دقريه دا أربعين دا أكو وانديدات وأشرين دا أكو وطن ديا ميلادية نا دبو بيو دا أشرين دا بيو إن شاء الله تعالى وننزي زمن تومنا زمان وما شابقوي أتكين كرسلو كوكما كراتونا يا يكمات متربيا تردى يا رمو للي من أبو داما وانا تندق فرقون بياني لأكا هارا أكا أبن دي شاهي درسينا هرقو هارزوا وانا درسينا قوم شابقوا من أبو داما لسيما أتكل التاهي شيخ مالمي محمد جميل زينونا كيف نردي أولادنا يا زام متربيا تردى يا رمو. A yau zai zamanto kaman cukune na waɗancan bayanai da suka gabata, sannan kuma da maimaita wasu abubuwa da suke da mahimmanci a cikin waɗannan gabbai da suka wuce a baya. Insha Allah ta'ala wasu gabbai ne kaman guda 24 wanda iya da kyau ba su saurari na fahimta, sannan kuma mu ji su da kunne wanda yake na basira. Fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu gaba daya. In nuridu illa al-islah mastata'na. Abu na farko da ya kamata uwaye su kula da shi, uwaye su zamanto masu kwadayi akan cewa su nisantar da yaransu al-akhlaq ar-razila, dukkan wani hali ya shashshan hali, hali mara kyawu bi sifatin amma. Ya zamanto uwaye suna kokarin kulawa akan cewa duk wani hali wanda yake baya da kyawu, to su yi kokari matuƙa su ga cewa sun nisantar da ɗiyansu daga waɗannan halaye. Zage-zage ne, kalmomi ne na batsa da wasu abubuwa makamantan wannan. Duk wani halin da yake baya da kyawu ko kuma mu'amalantan wasu yara ne a abin da ya shahi harakoki ne na yau da gobe, kenan duk abin da aka san dai wani hali ne wanda yake baya da kyawu, to ayi kokari matuka uwaye a ce ya yara a matsa, ayi kokari a nisantar da su daga wannan bangare. Abu na biyu, la tudkhil baytaka illa salihin, kar ka sake ka sa wani cikin gidanka sai mutumin da yake nagartacce. Gidaje da yawa sun lalace a dalilin mutanen da suke dawafi, suke kaiwa su kawo a cikin gidajen, kowa zai iya shiga. Ko kuma ka je ka kawo wani mutum jagurallen mutum wanda baya da tarbiyya, sai ka ga ya lalata maka tarbiyyar gidanka, ko da sunan abokinka ko kuma da sunan kawakki ke uwar. A yau fa an kai matakin da ake samun matsala ta ka ga mutum abokin shi yana neman matar wannan abokin nashi da suke zuwa gidan tare. Irin waɗannan abubuwa suna nan suna maimaituwa. Me yake kawo haka? Ka ɗauki kowane irin bargurbi ka sa shi cikin gidanka, mana kar ka yarda wani ya shiga gidanka sai mutumin da yake nagartaccen mutum, mutumin da yake da nutsuwa da hankali da tsinkaye da wani guzuri na imani. Kar ka yarda gidanka ya zamanto headquarter, gidanka ya zamanto wata tasha ce, wata cibiya ce, wani center ne na aikata ayyuka na ba daidai ba, na kallace-kallacen funafunai, na kallace-kallacen wane ne wanda ake kallo yau da gobe. Karki yarda gidanki ya zamanto haka, ba ma saboda ke a karan kanki, a saboda yaranki wanda za su zo a nan gaba, waɗanda za su shigo gidan da zai zamanto fina-finai ne yazo ya hada ku a cikin wannan gidan, to wannan gidan ba irin mutumin da ba za a iya samu a cikin wannan gidan ba. Da haka waɗannan abubuwan su ma didda in an yi kokari a wancan gaban da aka ambata a baya, to wannan gaba ce ita ma take hassasa, dole sai an bata kulawa. Kar ka sake wani ya shigo gidanka sai mutumin da kake ga cewa nagartacce ne, kuma shi ma idan ya tashi shigowa ya shigo akan tsari wanda addini ya yarda, iyalinka suna cikin mutuncinsu, suna cikin kayansu na addini, sannan kuma bayan haka an yi sallama an nemi izini da sauran protocolat wanda addini ya ajiye. Abu na uku, allimu auladakum lughata al-arabiyya li'annaha wasila li fahmi ad-din. Ku yi kokari ku karantar da yaranku harshen larabci. Me yasa? Saboda harshen larabci wani tsani ne wanda daga shi ake iya fahimtar addini. Kenan ya zamanto suna kokarin karantar lughatul arabiyya, wannan wani abu ne mai muhimmanci. Amma ka duba ka ga yau alqur'ani kai ka ce ba da larabci safka ba. Yanda mutane za ka ga alaƙarsu da iya larabci ko da sama-sama ne, sai ga alaƙa ce wata take sai a hankali. Kaga mutum gashi nan yana rayuwa, amma abin da ya shahi kula da karanta harshen larabci a toshiya wannan bangaren shi babu shi. An neme shi an rasa bat, babu shi, babu labarin shi. To wannan matsala ce mai girma, kuskure ne kuma mai girma a cikin rayuwa. A yi ƙoƙari matuƙa a karanci harshen larabci gurgudan hali, wannan zai taimaka wa mutum akan ya fahimci addinin shi. Gaba ta hudu, ihzar al-madaris al-ajnabiyya. Kai a matsayinka na mahaifi, ke a matsayinki ta mahaifiya, ku kiyayi makarantu na mutanen da suke ba irinku ba. Bimana mutumin da wataƙila addinin ku ba guda ba, ka ɗauki ɗanka abin da ya yi tsada a cikin rayuwanka, abin da ka huddo daga tsotsonka, ka ɗauka ka baiwa wani mutumin da tarbiyyar shi ta yi hagum taka ta yi dama, ka ce wai a nan kake so, wai karatu zai yi, karatu mi zai yi? Bakka da hujja, bakka da dalili a gaban Allah subhanahu wata'ala. Irin haka da yawa za ka samu tarbiyyar yara da irin abubuwan da suke ɗauka a wannan wurare, sai ka cewa wurare ne wanda ana abinda ake tsatsaga musu na tarbiyya bai dace ba da sanin ya kamata da mu muke rayuwa a cikin shi. Me za ka ce wa Allah? Ka ɗauki ɗanka ka kai wa mutumin da ba musulmi, ka ce shi kake so ya karantar da shi ba daruran komi. Mu sani cewa ba wani abin da arni zai yi ko kahuri zai yi haka kawai don raɗin kanshi, la sai ba a cikin irin waɗannan ƙasashen namu su ake ga cewa ghalbanin ta'banin a cikin fuskar duniya. Hunaka ahdaf, akwai manhuhi, mafi raunin, mafi ƙarancin balshen da za a ma ɗanka a wannan ɓangare ya riƙa jin cewa ai dan wani yayi wani abin da ba musulunci ba, ai ba na abu ne, har ya rika kaman ko shi ma ƴancin shi ne na yi abin da ya ga dama. Subhanallah, saboda neman duniya zaka je ka bar da lahiranka. Da haka mutum ya hankali da al-madaris al-ajnabiyya, makarantu irin waɗanda suke zauwa na waje, imana mutumin da ɗabi'ar ku ba ɗaya ba, addinin ku ba ɗaya ba, kazan ku ba ɗaya ba, shi yayi kaza, kai kai kaza, kai da shi daban, kowa daban-daban yake. Kuma ka ɗauki ɗanka ka miƙa mishi ka ce ga wannan ka karanta min da shi. Kai ka san ba kuɗinka yake so ba, kai ka san ba wani abu za ku ba shi bane ya samu arziki, ko kun san ba abinda kawai wata manufa ce ƙarƙashin haka, wanda kuma automatically ya kamata duk mutum mai hankali fahimci haka. Da haka dai mutum ya hankali da makarantun da karka je da sunan boko ku je ku rasa imaninku gaba daya. In kuka rasa imani an yi ba ai ba kenan. Bahaushe yake cewa ga garin gyaran gira an rasa ido. Menene rayuwar, menene duniyar, barantana abin da ke cikinta, wanda har za ka jayu zuwa ga saba ma Allah abin da ka san ba haka nan bane ba. Gaba ta biyar, ka sanya danka ya zamanto yana son yin karatu hubbul qira'a son ya karanta wannan kuma kai ne zaka musu tsari ke ci zaki musu tsarin da za su rika son su yi karatu ya zamanto kamar yanda za su yi wasa haka din suka dauki karatu su rika jin dadi littahi kala kala ne akwai littahin da lalle karanta shi yana bukatar tarkizi akwai littahin da kuma karanta shi kaman a wani abu ne da yake sama sama yani kaman wani labaru ne kaman wani abu kaza ne wanda makamancin wannan abinda ake so anan karatun da yaro ya dukufa ya saba da yin karatu yawa in aka zo wannan wajen halas ya zama to yana da hubbul qira'a yana son yayi karatu karatu shine jin dadin shi nishadi shine karatu littafi kuma ga sanan kala kala wanda zai zamanto labarin ne wanda zai zamanto ibada za dauka a ciki wanda zai zamanto wani tarihi ne duka ga sanan kala daban-daban akwai wanda yake masu tsawo akwai wanda suke takaitattu duka akwai ka karantar da yaranka dan kadan kadan din nan su rika yi su samu hubbul qira'a su rika son yin karatu to wallahi sun ka kallo a cikin rayuwarsu abu na shida karka kulla addini da kanka kai mahaifi ko kuma ke mahaifiya bi ma'ana ka rika nuna wa yara cewa addinin na huwan al'amari ne na Allah subhanahu wataala kuma idan harkar addini ta taso to magana ce ta Allah ba magana bace ta baba ko kuma magana ta mamma da a karantar da yara wannan abu su sani idan ba su haka ba ya zamanto a dama ashe sallar da yake yi ba dan Allah dama dan kai yake yi kai mahaifin kai ne kake tilasta shi daga shi yasa ana sa yara suna yi kuma ana musu bayani ana sa su suna yi kuma ana musu bayani daga karka kulla addini da matsayin cewa kai a karanka ka kulla shi da addini da Allah ne kuma addini nan ga yanda yake kuma la'alla kai zaka iya zawa ka saba wani abin da yake na addini ne kana saba kenan sai tsammani shi a kai ka saba alhali shi yara hiri bi ka a wannan bangaren yana tsammani addini ne alhali ba addini bane ba haka yaron ka karantar da shi Qur'ani ka karantar da shi hadisi ka karantar da shi maganganun magabata da suka fahimci Qur'ani da hadisin nan karka kulla shi da kai kanka abu na bakwai igris fi qalbihi aqidatal wala wal bara ka dasa ka shibka a cikin zuciyar danka aqida ta al wala jibintan lamari me jibintan lamari shine soyayya me soyayya shine son masu imani duk mutumin da yake son Allah ka hadi wa diyanka cewa lalle wannan mutumin dole ka so shi sannan a daidai lokacin da walbara da baram-baram da raba kaya da raba gari ba ni ba kai ga dukkan mutumin da ya zamanto kuma yake Allah duk wanda yake Allah da manzon shi babu wani sauran gata da zaka mishi a cikin rayuwa mutumin kuma da ya so Allah ya so manzon Allah to wajibin ka ne kai ka bashi kulawa sannan kuma dole ne ka so shi waɗannan abubuwa ne wanda suna da muhimmancin gaske mu karantar da ɗiyanmu kar da ɗanka ya tashi ya sama kanshi sunan wani arni ko yarinya ta tashi ta kalli wani sirri ta sama kanta sunan wata arniya kuma a rika kiranta da wannan suna kar ku mance suna wata tasiri gare shi suna yana da tasiri da haka kowa ya karantar da ɗiyan shi daka wannan arne ne wannan hanyar shi daban shi daban ku daban yawa shi yana kan addini shi kuma kuna kan saman naku ku addinin lakum dinukum waliyadin ku da naku addinin su da nasu addinin sannan kuma mu ma da irin namu addinin kenan yaro ya san haka wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske gaba na takwas awwid banataka alhijab mundu sighar ka koya wa yaranka ƴan mata yaranka mata sanya hijabi tun suna ƙanana kana ce a yanzu ka takura musu tun yanzu su fara to in su fara yini sannan kuma me zai cutar da su a karantar da su tun yanzu babu zan sai wani a rika sa wani addini ko Allah ta yarinya ta sa hijabi kaga lokacin da ta kai hijabi ya zama dole a kanta ma dama ta saba ba wani abu ne baƙuwa wajen ta amma abin su ta galan daidai haka nan sai lokacin da sa hijabin ya zo kuma da abu ya yi ta kai ruwa rana da su ko kuma su sashi ma su dago nan a dago wannan bangaren haka sashi anan a dago wannan bangaren sashi anan kawai dai kan ne yake cikin hijabin amma sauran jikin gaba daya waje yake dan ka mu karantar da yaran mu sanya hijabi tun suna kanana kuma alhamdulillah ga suna abubuwa yanzu sun zo da sauki hijabin za ka gani ga suna dinki na yaran ma kanana ko ina ana sai da su kuma bisa irin munkhafid yani bisa malin baksin da rahiya ma'adura da yan kudi yan kadan abu na tara ihris an la tatakallama illa bil kalami tayyib kai mahaifi da ke mahaifiya ku kula kar ku yi wata magana a gaban diyan ku sai magana ta kyakkyawa magana mai kyau nagartacciya ta cacciyar magana wanda take cike da nutsuwa da sanin ya kamata kar ki zo tsayawa yara ne kawai ki saki baki ki ta abu ki ta wadda maganganu ko kuma ka zo ka ce a ai diyanka ne kai ne wa huwal qahiru a saman su kake gaba daya kai zaka yi abin da ka gada mu a kansu wanda duka baya halatta a kiyaye waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske zage-zagen da yara suke mafi yawa a hannu a bakin mahaifansu suke ji ko mazan ko matan idan ta yi ba daidai ba idan mahaifiyar ta tashi zagin ta yi ta zage ta in ta zagin za ta mata ta zage ta da ubanta ita ma in ya ta yi ba daidai ba kuma idan uban zai zage ta sai zage ta da mamanta haka za ka samu ana wannan musanya ba wannan duk wata kalma ta banza kar ka yarda danka ya ji wannan kalmar ya ka kwankwasa mushi kunnen shi da kalmar take ta banza ce kar ka yarda ka haka nan abu na goma alhirsu ala muraqabatil aulad ayi kokari a rika kulawa da yara sannan kuma banda kulawan da za a musu ayi kokari a rika nema musu kariya daga wajen mai bada kariya shine Allah subhanahu wataala idan to diyanka a lokacin da basu kai inda za su karanta ba zaka karanta musu abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa Al-Hasan da Al-Husayn yace u'izukuma bi kalimatillahi tammatin sharri ma khalaqa idan kana da sai ka ce u'izuka bi kalimatillahi tammatin sharri ma khalaqa ina nema maka kariya daga Allah mai girma da buwa ya kare ka daga sharrin duk abin da ya halitta halas ka kare baka buƙatar rataye wane ne baka buƙata a zuwa darma mashi kaza ko a rataya mashi wane duka wannan babu ka duba saukin abin ba kuma wallahi wannan shine abin da in dan adam ya karanta ubangiji zai ba ma dan shi kariya duk abin da zaka rataya aikin banza ne saboda ba wanda ya saka ba sababi bane a addinance idan yaro baya iya karanta mashi ake yi idan kuma yana iya karanta to kuma kai zaka koya mashi karatun da zai yi kokari ya koya amma addini aka ce za a yi kowa sai ya koma gehe ya ce shi ba zai koyi ba kawai in yara gare ka so kake a rubuta musu a basu sarataya kai ma a karan kanka katan kai ma a rubuta maka a je ba duku ya limke maka ai wane kai ma karataya ko ka kulla ko kai wane ne ba addini haka addinin nan kai doka ne kake daga wani waje ba kai bane zaka kirkiran makanka sai ka koma ka ga yaya suka yi yaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ya sahabbai suka yi gashi ne ya tabbata hadisi na manzo Allah yana karanta wa Al-Hasan da Al-Husayn me yasa bai rataya musu ba wala bai ba am karanta musu idan kuma wajibin mu ne mu karanta musu mu muyi karatu a matsayin mu na uwaye sannan kuma diyan mu Allah mu yi kokarin mu karantar da su kuma abubuwa ne masu sauki yanzu u'izuka bi kalimatillahi tamma me matsalar shi ko kuma u'izuka bi kalimatillahi min sharri ma khalaqa duka kalma nawa ce to amma kuma waye iya shi a cikin uwaye illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai in kadan saboda makaranta yake zuwa ba zuwa makaranta ya zama wani abu wanda ba kowa yake yi ba ɗan kaɗan ne a cikin rumus gizo makaranta shi kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala dole ne sai mutum ya yi karatu ba ka zo haka kawai kirim ka ce za ka bauta wa Allah haka nan kawai kai wahala za ka sha dole ne ka yi karatu yadda ka san harkan duniya idan za ka shige shi yana buƙatar ka yi karatu to abin da ya shafi addini min babi aula harka addini ita take cancanta in zaka shige ta in zaka aikata aiki ya zamanto kana da masaniya akan abun ka bautawa Allah ala basiratin ba ala jahalin ba zaka karanta yaranka kai kokari ka zamanto mai karanta musu ababen da zasu ba su kariya Allah ya ba su kariya mana sannan kuma in sun kai inda za a koya musu su kai in sun zo barci mahaifiyarsu ta kula ku yi karanta addu'ar barci ku kwanta sai ku yi rayuwa salim alim to amma gida ne malam ko ina aljannu ne a cike a dangare ga kidi yana tashi ga music ga kalmomi na batsa ga wane ne shi dannu da aljanne wasu a katanga wasu a saman gado wasu a cikin gwadala wasu a ban daki wasu a sama ko ina ga zalan a cikin gidan gaba daya ku ganin su ne kawai ba kwai amma suna rayuwa tare da ku to amma duk lokacin da ku karanta wadannan abubuwan Allah sai nisantar da wadannan halittun da ku in kun karanta Allah nisantar da su in kun karanta Allah nisantar da su wallahi babu alherin da yake musulunci abu na goma sha daya علم ولدك كيف يستثمر وقت الفراغ كاي kokarin karantar da yaranka ya zai muru da lokacin da baya aikin komi mana yau an ce misali a ce alhamishi ce ba a lakwal ba a makaranta to ni ya kamata yi a cikin wannan lokacin wai duk yaran koyar mayara ku ya wuce zaka to amma lil asaf zaka samu al'alma shi ma mai son a karanta shi lokacin gashi nan kaca kaca a rayuwar shi ya rasa mi zai da shi bana tana shi kuma ya koya wa ɗan shi jaga yanda zaka yi da lokaci in ya maka yawa a karantar da su yanda zasu yi da lokaci ku taya mahaifiyar ku aiki ku tsaya ku yi aiki kaza wuri kaza dama ya ɗan yi da ya kamata a daidaita shi a gyara shi ɗaki kaza yana fama da kaza da kaza kamata a daidaita shi a yi kaza in kun samu lokaci a zo a yi kaza waɗannan ayyuka sai ka ga sun sa yara suna cikin nishaɗi ba za a zauna ba bana tana aiki na wani abu na banza daga ka koya wa yaranka ya zaɗi ya amfana da lokacin shi kar ya bar lokaci ya ta haka nan kana zubi lokaci yayi komai tsada a cikin rayuwar uwa abu na 12 alwafa'u bil ahd kai da ke mahaifiya ku zamanto masu cika alƙawari kar ku yi wa yaro alƙawari kuma ya zamanto muku cika alƙawarin nan ba ya zamanto kuna kokarin kiyaye wannan saboda kar dan ku ya fahimci cewa kuna magana da batta da aboki imana kuna magana da ba haka nan ba baba ya ce kaza mamma ta ce kaza har yanzu shiru ba wani labari babu ce a gaba za a suke maka kazan nan ana tuni a babu wannan bayanin kawai an faɗi an wuce haka ai kokari a rika cika alƙawari sana abu na 13 ta'widul auladi ala alqiyami bi ba'd almas'uliyat ka karantar da yaranka yau da gobe ya za a yi ka rika dora musu wani yauni na wani aiki misali kawai a ce bangare kaza sai ka ce wane ka kula da bangare kaza mu ga ya abin nan zai kasance a kiyaye kaza da kaza da kaza da kaza wannan sai ya taimaka maka akan kai maka samu hutu a rayuwarka da sai maka da yaran da sun kai shekara wajen sha kaza kaga ya kamata a rika wakilta su wani ayyuka saboda su yi aikin a zo a yi ishrafi akan aikin a lura miye bai yi ba wuri kaza gyara saboda zamantun mutane nagartattun mutane a cikin rayuwa da addini kenan ta kokari ka rika dora musu wasu ayyuka lokaci zuwa lokaci bangare kaza wane kula da shi ana yi zuwa misali cikin gida a rarraba abubuwa bangaren da ya shahi kaza wane ne bangaren kaza wane ne bangaren kaza wacce ce bangaren kaza kaza ne wallahi za ku ga rayuwa mai daɗi nagartacciyar rayuwa a cikin gidajen ku Allah mana tawfiki abu na 14 لا تحرم أولادك من جلسة تربوية معك كرك حرام تاوى ينكا زما إلنا تربية تاردك تحنير تيوى كل لغة بكر داما كزوم سلوك تارد زما أزونا تاردس أتتون وص أبوه أي بيان وص أبوه كسوراريس سوراريك أبو نقوم شابير علم أولادك حفظ الأسرار كقوية ينكا لكي ريكي سري tamta musu duk mutumin da ya hudi maka wata magana a rayuwa yace kaza sirri ne to ka kaudi maka kowa sanato suna da rike sirri za su ga wani abu wanda za su rike wannan sirrin har sai sun bar nuna da shi matakar ba wani dalili ba ya wajabta fito da wannan bayanin kuna makamancin wannan ba. Sanabu na 16 la tamna mahabbataka li auladika min ta'dib la tamna'uka mahabbatuka lil aulad min ta'dibihim la tamna'uka mahabbatuka lil aulad karda san da kake wa iyanka a cikin zuciyarka ya hana ka ladabtar da su idan suka daka ta ba daidai ba ka zama to mai tafshi da su a lokacin da ake cikin musuwa ake cikin kaza ake cike cikin aikata ayyuka managarta daga lokacin da yaro ya fandare ka ja kunnen su ɗaya iya ka ja su biyu iya na uku to kawai ka casa shi yanda zai ji a jikin shi kar da su da kake musu ya hada ka ka ladabtar da su ya zama to kowane lokaci kai ɗin ka shafu da mai ne to wallahi sai sun sa ka kuka qasman billah idan kace kai ba busu kuskure a tana musu ko busu kuskure a musu wani ne a musu fadakarwa ha wallahi to kai za su fadakar da kai tabbas akiyaye wannan kuma ana samun shi wasu lokuta daga uwaye mata so da yawa daga kawai daurewa yaro gindi ba wanda ya isa ya taba shi ba wanda ya isa ya kaza da sauransu abu na 17 at-tahri inda ikhtiyari malabis al-aulad a kiyaye wajen zaben kayan da yara za su rika sawa su sanya kaya na mutunci su sanya kaya na sanin ya kamata su sanya kayan da addini ke goyon bayan su kar su mutu a cikin tsiraici a cikin wani irin yanayi kaga yara suna kaiwa suna kawo malam su da kansu ba san ba irin waɗannan tuwaye da suke sa a inda ake arnancin ma ba kwa mai a arna ma ba kwa mai ke sa shi amma sai ga yarinya ta sanya kaya ya takuri jikinta haka ta zo ta sanya wani jib ya matse ta kowar doko na makamancin wannan ta hutu irjinta a waje kanta a waje kunnuwanta dan kunnanta a waje sarkan da yake wuyanta a waje ga ta nan malam muta bar rija irin matan da mazalla yake ta in kun gansu ku rika tsine musu albarka saboda su din tsinan nuni hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kiyaye yan uwan musulmi lokaci ya gare muna cikin gaba ta 17 wanda insha Allah ta'ala kenan sati mai zawa za mu tashi gaba ta 18 kuma la'alla na sati mai zawa ya zamanto shine darasi na ƙarshe a cikin jerin gwanan su waɗannan darussan da suke da alaka da abin da ya shahiya za mu tarbiyantar da yaran mu fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu ya shirye yaran mu ya shirye dukkan al'ummar musulmai ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake mu da yin abin da ya kamata a cikin rayuwar nan tun kafin ta zo ƙarshe Allah mai girma da buwa ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shugabannin mu ya ba su ikon yin abin da ya kamata Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya a daidai ku mu mazan mu da matan mu gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته